إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا غوديا والله سبحانه وتعالى ديك الدري kasantuwarmu a wannan majalisi mai albarka na Masjidul Tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu da ke GRA a cikin garin Azare a jihar Bauchi majalisi da muke karanta tarihin Amirul Mu'minina Umar dan Khattabi Allah yarda da shi wannan majalisin shine na 119 a wannan yammaci na Alhamis 26 ga watan Sha'ban hijrar Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1445 wacce take daidai da 7 ga watan 3 shekara ta 2024 idan ba a mance ba a halkar da ta gabata mun shiga bayani kan fiska ta uku cikin fiskokin da ake mana bayanin yadda hisbar sayyidina Umar ta kasance lokacin da yake khalifa lokacin da yake amirul mu'minin yake jagorantar al'umma musulmi ya tabbaka aikin hisba ta fiskoki daban-daban to muna cikin bayani akan fiska ta uku yadda sayyidina Umar ya tabbaka aikin hisba a bangaren kasuwanci da kuma ɗan kasuwa to ba mu ƙare bayani a wannan bangaren ba sai lokaci ya ƙure mana mun ɗauki misalai a majalisin da ya gabata waɗanda suke fito da yadda sayyidina Umar ya ɗabbaka aikin hisba a babin kasuwanci da kuma su karan kansu ɗan kasuwan har misalai guda huɗu to muka ce wannan babi zamu iya daukan misalai kamar guda 7 zuwa 8 saboda muhimmancin sa to daga nan kuma sai mu ga abun da ya biyo baya a shafi na 225 muka tsaya a halkar da ta gabata zamu tashi a sakin layi na 2 inda yace وروي أيضا wannan zai zama shine misali na 5 kenan cikin jerin misalan da suke fito mana da yadda sayyidina Umar ya dabbaka aikin hisba yace وروي أيضا أن عمر رضي الله عنه كان يطوف بالسوق ويضرب بعض التجار بالدرة ويقول لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه وإلا أكل الربا شاء أم أبا وانا الرواية دا أكا رويتو بيان دا تكي شيني شوى سيدنا عمر الله رددشي بس طبيعة دا الآدرسة كان يطوف بالسوق يا كسن شينا زاغة تكينكاس وننجر مدينة يا زاغة ونن lungu ya zaga wannan sako ya shiga wannan layi ya fita wancan layi me yasa yake haka wa yadribu ba'd at-tujjar bid-durrati kuma yana dukan wasu daga cikin ƴan kasuwa da ƴar sandansa da take hannunsa dama nan sanda tasa baya rabuwa da ita to yana zazzaga cikin kasuwar Madina yana dukan wasu daga cikin ƴan kasuwa menene laifin su wa yaqulu yana cewa la yabi'u fi suqina illa man yafqahu ba wanda zai zo yayi cinikayya saye da siyarwa a kasuwar mu sai wanda ya fahimci addini. Wa illa in ko har ba haka ba aka samu wanda ya zo ya saya kuma ya siyar ba tare da ya fahimci addini ba, akalar riba, to wannan fa zai afka cikin babin cin riba. Sha'a am aba, ya ga ya so ko ya ki. Kenan wanda bai san karantarwa addinin musulunci ba a babin kasuwanci, kuma ya je ya shiga cikin kasuwancin, wannan ko tantama babu zai afka cikin haramun, saboda ya jahilci hukunce-hukunce na addinin musulunci a ɓangaren kasuwanci. To kaga tunda ya jahilci hukunce-hukunce na addinin musulunci a ɓangaren kasuwanci, akwai yiwuwar ya aikata abubuwan da za su sanya shi ya ci riba ba tare da ya sani ba. Wannan tsari ne na Sayyidina Umar, Allah yarda da shi, baya taɓa yarda wanda bai karanta hukunce-hukuncen addini a babin kasuwanci ya zo ya rungumi harkar kasuwanci ba, saboda gudun kar ya afka wannan rami na riba ba tare da ya sani ba. Tunda idan baka sani ba za ka iya afkawa ko kaso ko kaki, za ka iya afkawa cikin wannan katoton rami. To wannan yana daga cikin bala'i da musiba da muka samu kanmu a ciki a yau. Dan kashi 95 ko ma in na ce da 7 ko da 8 cikin 'yan kasuwanmu ba su san hukunce-hukuncen addinin musulunci ba, amma tare da hakan suna kasuwancin kuma hankalinsu a kwance. To wannan yana daga cikin dalili da ya jefa mu cikin bala'i a yau, saboda 'yan kasuwanmu suna rayuwa da riba, 'yan kasuwanmu suna mu'amalanta haramun, abubuwan da addinin musulunci ya sanya ka'ida, ya sanya iyaka, iyakokin addinin musulunci suna ƙetarawa saboda sun jahilce shi. Kuma su yi ƙoƙarin fahimtar hukunce-hukuncen addinin musulunci a wannan babi, wannan ba shi ba ne a gabansu. Ba ma wannan ba, wannan ai ya shafi kasuwarsu ce. To abin da ya shafi ibadarsu ma wannan baya gabansu. Mutum idan ya fito farar safiya ya zo ya shiga shagonsa, baya rufe shagon nasa sai gari ya yi duhu. Nan kuma ya gaji, idan ya koma gida abinci zai ci ya yi bacci, gobe ma haka, jibi ma haka. To sai zamanto ba shi da minti 30 da ya ware da zai je fahimci yadda zai bauta wa Ubangijinsa. To idan ya zamanto ba shi da lokacin da zai je ya fahimci yadda zai bauta wa Ubangijinsa, to ta yaya za a iya samu lokacin da zai je ya koyi yadda zai kasuwanci? To wannan tabbas ɗan uwa ya jefa 'yan kasuwanmu cikin ƙatoton rami, wanda mu ma fitinar da suka samu kansu ciki ta shafe mu, Allah ya tsiratar da mu. To wannan dai riwayar da muka karanta 'yan uwa za ta fito mana da irin nagartar Sayyidina Umar a wannan babi na ƙoƙarin ganin cewar duk wanda zai zo ya yi hada-hada ta kasuwanci cikin kasuwar garin Madina, to fa wannan Sayyidina Umar na lazumta masa, na tilasta masa, sai ya je ya karanci hukunce-hukuncen addinin musulunci, tsoron kar ya afka cikin ƙofar riba. Sai misali na 6 cikin misalai da za su fito mana da yadda Sayyidina Umar, Allah yarda da shi, ya ɗabbaka wannan aiki na hisba a ɓangaren kasuwanci. يأتي ومن احتسابه في مجال السوق ما رواه الإمام مسلم عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وهو عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرني ذهبك ثم أتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالورق ربا إلا هاء هاء وهاء والذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء وانا حديثي كمر يدى مولى في اللتاف يأي بياني أسما cewa Imamu Muslim ya fitar da shi yace wa min ihtisabi daga cikin hizbar sayyidina Umar fi majalis suq a fajen kasuwanci ma rawahu al-Imamu Muslim riwayar da Imamu Muslim ya fitar da ita cikin sahihinsa wannan riwayar da zamu karanta Bukhari ma Allah masa rahama ya fitar da riwayar a cikin sahihinsa kenan riwaya ce da Bukhari da Muslim suka yi ittifaki akan ta رواية عن صاموت دق مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال لليشي مالك ينباد لباري تشور أقبلت أقول يتي ناشقو تكنغر مدينة سينزو ناتي ومن يصطرف الدراهم ويزي من چنجي ددرهمي شيانا توكدا زيناريني yana neman wanda zai masa canji ya bashi dirhami ya karbi wannan zinari dake hannunsa kenan kaman canji yake bukata yana bukatan dirhami shi kuma yana dauke da zinari wa zai masa canji fa qala talhat ibn ubaidillah sai talha dan ubaidillah Allah ya dade shi mun san talha dan ubaidillah yana daga cikin al-asharatul mubasharuna bil janna mutane 10 cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wadanda aka musu bishara da aljanna to Talha yana cikin manyan attajiran sahabbai dan kasuwa ne sosai to yana zaune lokacin da wannan bawan Allah Malik bin Aus bin al-Hadathan ya shigo yana tallata cewar wa zai canja masa zinarin dake hannunsa da dirhami to sai Talha dan Ubaidillah Allah yarda da shi yana zaune a gurin sayyidina Umar wa huwa inda Umar bin al-Khattab yana zaune a gurin sayyidina Umar sai yace arini zahabaka bani zinarin dake hannun naka in gani she da ya karba ya dudduba ya gani sai yace ma wannan wanda ke nema a masa canji wato Malik bin Aus bin al-Hadathan sai ce masa thumma tina idza jaa khadimuna nan khadimuna ne an samu taifin ero yace ba ni zinarin naka na gani sannan kuma ba za ka samu canjin yanzu ba tunda shi canjin zinari a canji zinarin dake hannunsa da dirhami yana bukatan a masa canji ne da dirhami a bashi dirhami a karbi zinarin dake hannunsa to sai Talha dan Ubaidillah Allah yarda da shi yace ba ni zinarin naka in gani sannan kuma babu fadirhami yanzu haka a hannuna ka zo bayan wani dan lokaci idan hadimin mu ya dawo hadimin su baya nan ya tafi jeji an tura shi jeji ya je ya yi wani aiki da aka kallafa masa to shine Talha dan Ubaidillah yace ba ni zinarin naka sannan kuma fa babu dirhami fa yanzu haka a hannuna ka zo bayan lokaci kaza da kaza kafin nan kadimin mu da muka tura shi jeji ya dawo idan ya dawo nu'tika warikaka sai mu baka dirhamominka kenan yanzu Talha dan Ubaidillah zai karbi zinari amma a take yanzu shi Malik ibn Aus da yake so a masa canji da dirhamin babu shi yanzu haka a hannu dirhamin yana hannun hadimin su shi kuma baya nan an tura shi wani aiki a jeji to saboda haka yanzu za a karbi zinari Talha zai karbi zinari Allah ya dade shi idan wancan kadimin ya dawo daga aikin da aka tura shi jeji anan za a samu dirhamin a gurin sa a ba ma shi Malik bin Aus canjin sa Sayyidina Umar yana zaune yana jin wannan bayanai sai bai yi shiru ba saboda Sayyidina Umar Allah yarda da shi tarbiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam بايا غنين كسكوري يشوري. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر دن خطاب الله يرددشي سيتشي كلا أها حكم بي كماتبا ينا تنكاوا حكم بي يبا معنا ونن حكنتينا طلها دن عبيد الله بايا تارددشي بايا قويم باينسا بي يدى طلها دن عبيد الله ييوانا معاملة با يتي والله لتعطينه ورقه او لتردن اليه ذهبه دايم بيوني تنارن سيدا الله دولك دايم بيو طلها اما لتعطينه ورقه اما كباشي درهم منسا تند كارغا كاكر بزينارنسا تو كباشي درهم منسا تنجي كينن كما ينزا اني تنجي ان كما بابو درهم ينزا هكا اهننكا أو لتردن إليه ذهبه كو كما كمير مسد زينارنسا كرك كرك زينارنسا كريك كي ما كباش درهمي با إذن كي هكا كافات أواني رامي واندا الدين المسلم ييفتو نافتو دشي إما كوكا باشي درهمينسا أينزو تندكاريغا كرك زينارنسا ko kuma ka mayar masa da zinarin sa in baka da dirhamin da zaka bashi me dalilin sayyidina Umar Allah yarda da shi yace fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala dalilin da yasa sayyidina Umar yayi wannan batu saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace alwariqu bilwariqi riban illa haa wa haa mutun ya canjar da fidda ita ce alwariq ya bada fidda a bashi fidda fidda a larabci a hausa ana kiranta azurfa mutun ya bada azurfa ma wani shi ma wancan din ya bashi azurfa wannan riba ce sai dai in hannu da hannu ya baka azurfa a take kai ma ka bashi azurfa in haka akai to ba riba bace amma idan yanzu ya baka azurfa kai kuma kace an jima zan baka nawa da zamu yi canji da kai da yamma to wannan ya zama riba ita ake kira riban jinkiri riban nasi riban jinkiri innaman nasi'u ziyadatun fil kufr haka Allah madaukakin sarki ya bayyana cikin alqur'ani canji ne za ku yi da mutum misali zaka bashi naira zai baka dala sai ya ce maka naira da zan baka yanzu ba ta zama redi ba amma ba ni dalar an jima in Allah ya kai mu da yamma in ka zo zaka samu nairar ka ta zama redi to wannan riba ce ko kuma shi ya ce dalar ba ta hannu ana ta mun da ita daga Kano yanzu ba ni naira ina da bukata zan shiga kasuwa zan yi sayayya daddare in dalata wata iso zan danka maka to wannan ita ma riba ce in har za a yi canji na kudi da kudi to dole ya zama hannu da hannu shine haa wa haa hannu da hannu gashi bani wannan ba riba bane amma jinkiri koda na minti biyar ne wannan riba ta shigo misali kace bani neraka zan baka zina abin nan dala ta ko zan baka riyal dina in mun fita daga masallacin nan to ya zama riba an fi so a lokacin a take da ka karbi nasa to take kai ma ka bashi naka wannan in an yi haka an fita daga riba amma dijin kirin da za a samu komin kashin sa komin karancin sa ya zama riba yace wa dhahabu bizahabi riban illa haa wa haa haka zalika ka bada zinari a baka zinari shi ma wannan riba ne sai dai hannu da hannu kana bayarwa ana baka atake to shi zai sa a kubuta daga afkawa cikin riba yace wal burru bil burri sannan bur da bur wani nau'i ne na hatsi shi ma ka bayar a baka in aka samu jinkiri riban riba ne illa haa wa haa sai hannu da hannu kana bayarwa a take ana baka wa sha'iru bi sha'iri sannan sha'ir da sha'ir ka bayar a baka kuma a samu jinkiri kai kai jinkirin bada naka ko shi wanda zai baka jinkirin bada nasa shi ma riban wannan riba ce illa ha awa ha a sai hannu da hannu ga sha'ir dina a hannu kai ma ga sha'ir dinka a hannu ga masarata a hannu kai ma ga masararka a hannu in baka in karbi naka to wannan zai fidda mutane daga riba hannu da hannu sannan wattamru bitamri dabino da dabino shi ma riban ka bada dabino yanzu an jima kai ma a baka dabino kai kana da ajuwa shi yana da rutab rutab shine irin danyen dabinon nan to kai da kake da ajuwa kana bukatar rutab shi kuma da yake da rutab yana bukatar ajuwa ana so ai canji kai kana so ya baka rutab shi kuma yana so ka bashi ajuwa to dole ya zama hannu da hannu kana danka masa ajuwa yana danka maka rutab amma idan ka bashi ajuwa yace an jima zan baka rutab in na dauko wannan ya zama riba ko kuma shi ya baka rutab kai kuma babu ajuwan a gurin ka sai ka ce sai an jima kadan zan kawo maka ajuwan na bashi a gida amma yanzu ba ni rutab din to wannan riba ta shigo to shi yasa sayyidina Umar a wannan gabar sai musanta wa Talha dan Ubaidillah akan karka karbi zinarin mutumin nan alhali kai a take baka da abin da zaka bashi na fansan wannan zinari in har ka aikata haka to kai riba ya gaya wa Talha dan Ubaidillah to sabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yake duk inda gaskiya take daukar ta suke su aiki da ita lokacin da Talha dan Ubaidillah ya ji wannan batu daga gurin sayyidina Umar sai fasa karban wannan zinari daga gurin wannan mutumi saboda abin da zai bashi na dirhami ko kuma abin da zai bashi na azurfa babu a take to kuma tsoron kar ya fada cikin babin riba wannan yasa ya fasa ko kaga wannan zai fito mana da yadda sayyidina Umar yake nagarta a wannan babi ta yadda yake kai kawo wajen ganin mutane ba su ci haramun ba mutane ba su fada cikin ramin riba ba misali na bakwai cikin misalan da za su fito mana da yadda sayyidina Umar Allah ya yarda da shi yake dabbaka aikin hizba a babin kasuwanci yace wa min ihtisabihi fi majalis as-suqi aiba annahu ra'a rajulan qad shaba al-labana bil ma'i lil bai'i fa araqahu daga cikin misalai da za su fito maka da aikin hisba na sayyidina Umar Allah ya yarda da shi a bangaren kasuwanci a fagen kasuwanci har ila yau annahu ra'a rajulan cewa lallai shi sayyidina Umar ya ga wani mutum kad shaba al-labana bil ma'i ya gauraya nono da ruwa ya zo da ruwa ya kuza kan nono dan nonon yayi yawa ta yadda zai sai da shi ya samu kuɗi mai yawa idan ya zamanto nonon yana aunar da shi kilo ɗaya ne yake aunarwa sai aka wayi gari nonon nasa duka ba zai fi kilo goma ba to yanzu idan ya kuza masa ruwa zai iya tafiya kilo goma sha uku sha hudu sha biyar to kaga maimakon yanzu ya sayar a kilo goma ya ci kudin kilo goma yanzu zai sayar a kilo goma sha biyar ya ci kudin kilo goma sha biyar to sai ya zo da ruwa ya kuza a kan wannan nono dan nonon ya ƙara yawa ta yanda zai samu kuɗi mai yawa to sayyidina Umar baya nada kafarsa ya zauna yakan zaga cikin kasuwanni ko zai ga wani yayi abin da bai dace ba a hajarsa ta kasuwanci sai ya dauki mataki a kansa wannan wajibi ne daga cikin wajiban shugabanni dole ne su sanya ido akan yanda ƴan kasuwa suke hada-hadarsu ta kasuwanci a yayin da suka yi wani abin da ya saba wa doka to dole ne a dauki mataki akan haka wannan zai taimaka wa kasuwancin wajen bunƙasa zai taimaka wa kasuwancin wajen haɓaka sannan kuma zai taimaka wajen ci gaba na al'umma to amma matukar ana samun kalubale ana samun tseko a bangaren kasuwanci wannan zai sa al'umma ta koma baya ko kadan al'ummar da take da matsaloli da kalubale a bangaren kasuwanci ko kadan batta ci gaba kullum baya take komawa to sayyidina Umar lokacin da ya ga wannan dan kasuwa ya kuza wa nono ruwa dan nonon yayi yawa ya samu kuɗi mai yawa matakin da ya dauka shine fa araqahu sai ya kama wannan nono nasa sai ya kwarar da shi a ƙasa, kaga maganin sa kenan, yayi wa kansa. Yanzu horon da sayyidina Umar ya masa kenan, ka kenan a yau. Idan an kama ɗan kasuwa da algus, idan an kama ɗan kasuwa da ha'inci, duk irin matakin da shugaba ya ga ya dace ya ɗauka a kansa, ya ɗauka wannan daidai ne, ba za a ce ya zalunce shi ba. Ƙaddari a kama ɗan kasuwa da algus cikin abincin da yake siyarwa, sai shugaba ko gwamnati ta yi sizin ɗin wannan abincin, wannan daidai ne a karantarwa addinin musulunci. A ƙwace abincin gaba ɗaya daga hannunsa, wannan daidai ne. In an ga dama a bayar da shi wa mabukata, in an ga dama a sayar, a karyar da kuɗinsa, a sayar ai wani abu da kuɗin, ko kuma in an ga dama a dawo masa da kuɗin, duk yadda gwamnati ta yi daidai ne, shari'ar musulunci ya ba ta dama. Saboda hakan horo ne gare shi, gobe ma ya sake. To wannan abin da za mu fahimta kenan cikin wannan aiki na sayyidina Umar. Abin da sayyidina Umar ya yi horo ne ga wannan mutumi. Saboda me? Saboda ya ɗauki izina gobe kar ya sake irin wannan ha'inci ɗin. Sannan kuma waɗanda suke da aniyar su yi ha'inci irinsa, su ma za su ɗauki izina, za su yi taka tsantsan wajen aikata irin abin da ya aikata, saboda sun ga makomarsa shi ma. Misali na ƙarshe wanda a kansa za mu ƙarƙare cikin misalai da suke fito da yadda sayyidina Umar, Allah ya yarda da shi, yake ɗabbaka aikin hisba a babin kasuwanci, za mu tafi shafi na 227 sakin layi na 2, inda yake cewa faqad jaa rajulun bi zaitin fawada'ahu fi as-suq وجعل يبيع بغير سعر الناس فقال له عمر إما أن تبيع بسعر السوق وإما أن ترحل عن سوقنا فإنا لا نجبرك على سعر wannan misali na takwas kenan cikin misalai da suke fito mana da yadda sayyidina Umar, Allah ya yarda da shi, yake ɗabbaka aikin hisba. Ya ce ja'a rajulun bi zaitin, wani mutum ya zo garin Madina da mai, kamar ka ce man gyaɗa, ya zo da shi garin Madina, sai ya shiga kasuwar Madina yana sayar da wannan man nasa. Fa wada'ahu fi suqi wa ja'ala yabi'u bi ghairi si'rin nas, lokacin da ya shiga kasuwar Madina da wannan man gyaɗan nasa, sai yana sayar da man gyaɗan ba irin farashin da ake sai da man gyaɗan a kasuwa ba. A kasuwa ƙaddari ana sai da man gyaɗan kowane lita ɗaya na man gyaɗa, ana sai da shi dirhami ɗaya. To shi kuma da ya zo da man gyaɗansa, sai yake sai da shi dirhami ɗaya da rabi. Lita ɗaya, duk lita ɗaya na sai da shi dirhami ɗaya da rabi. To sayyidina Umar kuma mun san ba na da kafafunsa yake zauna ba, yana zazzagawa cikin kasuwa ya ga yaya hada-hadar kasuwanci take kai kawo, yaya hada-hadar kasuwanci take gudana. To yana cikin zaga, sai kicibus da wannan mutumi da ya shigo Madina, yana sayar da mansa ba irin price da ake sayarwa a kasuwa ba. Faqala lahu Umar, sayyidina Umar sai ya ce masa, imma an tabi'a bi si'ri suqi, imma ko kana sayar da manka da farashin da ake sai da mai da shi a kasuwan nan. Misali muqaddara ana sayar da man dillita guda, dirhami guda, shi kuma yana sayarwa sama da haka. To sai sayyidina Umar ya ce masa, ga ka'ida da sharadi, idan kana so ka ci gaba da sayar da manka cikin wannan kasuwar, to ga sharadi. Imma ko ka sauko da farashinka ya zama daidai da farashin kasuwa, yadda ake sai da wannan man a kasuwa, wa imma an tarhala an suqina, ko kuma ka ɗauke manka ka bar kasuwarmu. Mu kasuwarmu akwai price,
akwai farashi da ake saida mai da wannan farashi din saboda haka kai kuma a yau ba za ka zo ka saba mana wannan farashi da muka sa wanda ake saida mai da shi ba kana da ɗayan zabi biyu imma ko ka sauko da farashin kai zama daidai da na kasuwa yadda sauran ƴan kasuwa suke saida man su ko kuma in ba za ka iya haka ba to ka tattara yanaka yanaka ka bar mana kasuwar mu ba za mu yadda ka zo kana sayar da mai ba daidai da farashin da kasuwa take sayarwa ba a ƙarshe ce fa inna la nujbiruka ala si'r mu ba za mu tilasta maka cewar sai ka sayar da farashin mu ba amma dai ka'idar mu ita ce duk wanda zai zo kasuwar mu dole ne ya sayar da farashi da muke saida shi a kasuwar mu in ko ba zai iya haka ba to ya tafi wata kasuwar kar ya sayar a kasuwar mu to wannan shi ma ƴan uwa zai fito mana da yadda sayyidina Umar yake dabbaka aiki na izba a bangaren sanya farashi saboda farashi kwarai yana da muhimmanci dangane da hada-hada ta kasuwanci to wannan kusan kaɗan daga cikin misalai da za su fito mana da yadda sayyidina Umar Allah yarda da shi yake ɗabbaka aikin hisba a babin kasuwanci to abin da za a ƙarƙare da shi duk da shi kai tsaye ba kasuwancin ba ne amma yana da alaƙa da kasuwancin shafin da ke biye ma wannan shafi shafi na 228 inda ya ce amruhun nas bisa'i wa hathuhum ala takassu umurnin da sayyidina Umar yake ba wa mutane akan kowa ya fita nema kowa ya fita ya je ya nemi halaliyarsa su yi kai kawo wajen neman halaliyarsu da yadda yake kwadaitar da su akan kowa ya nemi na ƙashin kansa sayyidina Umar baya son zaman kashe wando baya son zaman banza zaman gindin bishiya baya son wannan yana kwadaitar da talakawansa kowa ya fita ya je ya nemi halaliyarsa abincinsa abin da zai rayu da shi abin da zai rufa asirinsa to a wannan gabar ya kawo mana bayanai daban-daban a waɗanda ba su gaza guda bakwai ba to amma lokaci ba zai ba mu dama duka mu karanta su ba za dai mu iya karanta 4 zuwa 5 daga ciki shikenan kuma sai mu karkare akai mu tafi fiska ta gaba wacce take biye ma wannan fiskar a shafi na 229 inda yake cewa wa qala umaru ta'allamul mihnata sakin layina na biyu yace wa qala umaru ta'allamul mihnata fa innahu yushaku an yahtaja ahadukum ila mihna وقال لولا هذه البيوع صرتم عالة على الناس to nan ya fara zayyano mana irin yadda sayyidina Umar yake kwadaitar da mutane akan kowa ya fita nemi halaliyarsa kowa ya nemi naqashin kansa kar ka zauna ka dogara da wani kar ka ta'allaka zuciyarka karata zuciyarka da wani kai ma fita ka nemi naka wa qala sayyidina Umar yace laula hadhihi albuyu ba da dan wadannan cinikayya ba saye da siyarwa da kuke yi ku je ku saro ku zo ku siyar ku ci riba ribar da kuka ci ku yi bukatun ku da ita sannan ku sake zuwa ku saro ku siyar ku ci riba ɗan ribar da kuka ci ku yi bukatun ku da ita ba da dan haka ba sirtum alatan ala nasi da kun zama liability wa mutane da kun zama nauyi ga mutane dole mutane su za su na agaza muku dole mutane su za su na taimaka muku amma tunda kuna kasuwancin ku yanzu ku za ku na hidiman kawunan ku da kawunan ku ba tare da kun buƙaci agaji da taimakon wani ba wa qala sannan har ila yau sayyidina Umar yace maksabatun fiha ba'du dana'atin khairun min mas'alatin nasi Sayyidina Umar yace neman da mutum zai yi wanda wannan neman nasa akwai kashe ciki yafi masa alheri sama da yaje na roƙon mutane ya zama sana'arka da kake yankan farce ne, wannan yankan farcen naka da shi kake cin abinci, ya fi maka alheri akan ka je kana roƙon mutane. Sana'arka da kake kwasan kashi ne, idan masai shadda ya cika kai za a nema ka yashe a biya ka, to wannan sana'ar taka ta fi maka alkhairi akan ka je kana roƙon mutane. A sana'ar da kake dako ne, ka ɗauki buhu ka kai a biya ka, ka ɗauki buhu ka kai a biya ka, ka ɗauki kaya ka kai a biya ka don ka samu ka ci abinci, wannan ya fi maka alheri akan ka je kana roƙon mutane. Kenan Sayyidina Umar yana nuna wa talakawansa cewar komin kashin sana'a, ka yi sana'ar taka, ka rufa asirin kanka da wannan sana'ar, ya fi maka alheri akan ka je kana roƙon mutane. Sannan ya ce wa ƙala Umaru radiyallahu an, la yaq'udu ahadukum an talabin rizqi yaqulu allahumma rzuqni faqad alimtum anna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fidda. Sayyidina Umar Allah yarda da shi yana bayyana wa mutane muhimmancin kowa ya fita yaje ya nemi halaliyarsa, kowa ya fita yaje ya nemi nakashin kansa, sai yake musu bayani cewar la yaq'udu ahadukum an talabir rizqi, kar dayanku ya nada kafafunsa ya zauna a cikin gidansa ba zai fita yaje ya nemi arziki ba, ba zai fita yaje ya nemi abincinsa ba, ba zai fita yaje ya nemi abin da zai rufa asirinsa da shi ba. Waya sannan kuma ya kulu, sannan ya yi ta cewa Allahumma rzuquni, ya Allah ka azurta ni. Mutum yana zaune a gida bai fita ya je ya nema ba, kullun yana ta Allah ka bani abin da zan ci, Allah ka wadata ni, Allah ka azurta ni, shi kuma bai fita ya je ya nema ba. Sayyidina Umar ya ce faqad alimtum anna samaa'a la tumtiru dhahaban wala fidda, ku fa sani sama ba ta ruwan zinari balle dai azurfa. Kenan dole mutum idan yana bukata ya fita ya je ya nema, matukar zai nada kafarsa ya zauna bai yi riko da sababi ba, Allah ba zai yi masa ruwan zinari daga sama ba, Allah ba zai masa ruwan azurfa daga sama ba. Kenan dole sai ya fita ya je ya nema, idan ya fita nema nan kuma sai roki Allah madaukakin sarki ya taimaka masa a hanyar nemansa, ya sanya albarka cikin nemansa, to anan sai kaga Allah madaukakin sarki ya shiga cikin al'amarinsa, ya agaza masa, ya taimaka masa, ya sanya albarka cikin nemansa. Amma bai fita nema ba, ya nada kafafunsa ya zauna yana cewa Allah bani, Allah bani, wannan ya sabawa karantarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi da sahabbansa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ai annabin Allah ne, Allah ba zai kare annabinsa ba, zai kare annabinsa. To me yasa annabi idan ya zo fita yaki yake daukan silke ya daura, tare da cewa san Allah zai kare shi, ya nuna wa al'ummarsa cewar Allah madaukakin sarki na taimakon bawa ne idan bawa yayi kazar kazar. Walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wanda suka yi kaikawo suka yi kokari cikin al'amarinmu, Allah ce za mu dora su kan turba, za mu nusar da su, za mu shiryar da su, za mu agaza musu, za mu shiga cikin al'amarinsu. Amma wanda ya nada kafarsa ya zauna fa, Allah ba zai masa ba. Kenan dole sai ka tashi ka nema, sa'annan Allah ya agaza maka akan nemanka. Amma ka nada kafarka ka zauna ba yadda za a yi, Allah madaukakin sarki ya taimaka maka, dole sai ka yi riko da riko da sababi. In kai riko da sababi anan sai ka nemi agajin Allah. Mutum ne yana so ya samu da kuma bai aure ba, kullun yace cewa Allah ka bani da, Allah yana ruwan da daga sama ne, Allah baya ruwan da daga sama. Kana jin yunwa baka dau abinci ka ci, wai kana Allah ka sa in koshi, Allah ka sa in koshi, kaga wannan hankali ma ba zai kama ba. Saboda haka mutumin da yake son arziki dole ya fita yaje ya kama sana'a. Ka kama sana'a sai ka roƙi Allah madaukakin sarki ya baka cikin sana'ar, ya baka arziki cikin sana'ar, ya sanya albarka cikin sana'ar, to sai Allah baka arzikin cikin sana'ar, ya sanya albarka cikin sana'ar. To sai abu na ƙarshe cikin abubuwan da sai ko na kusa da ƙarshe cikin abubuwan da aka hakaito daga Sayyidina Umar, wanda ya kunshi kwadaitar da talakawansa akan nema, yace wa kana Zaid ibn Maslamata يغرس في أرضه. وترى سيدنا عمر يا فتى وجم مدينة سيكتب ذلك دا تكن تلك وانسى واندى اكي كرانسى زيد بن مسلمة وصدق جمع لمن تاريه سكتي تابعيني sayyidina Umar yake tubus da shi yaghrisu fi ardihi yana da shi a gonarsa sayyidina Umar ya same shi yana da shi a gonarsa to hakan sai ya burge sayyidina Umar fa qala lahu Umar radiyallahu anhu sai sayyidina Umar Allah yarda da shi yace mashi Zaid ibn Maslama da ya ganshi yana da shi a gonarsa yace asabta ka dace da dadai haka karantawa addinin musulunci yake ana so mutun ya fita yayi kokarin neman na halaliyarsa kar ya jingina da wani kar ya dofana ransa akan wani kar ya jingina bukatunsa kan wani ana so shi ma ya fita yayi hoppasa wajen neman nasa ta yadda zai wadatu daga rataye zuciyarsa da mutane yace ka dace da dadai ka dace da karantarwa addinin musulunci istaghni anin nasi yakun aswana ladai lidinika wa akrama laka alaihim yace ka wadatu daga roƙon mutane ka wadatu daga tambayan mutane ka wadatu daga abin hannun mutane hakan zai fi kare maka addininka sannan kuma zai fi sanya ka zama mai karamci a idan mutane saboda ya ganshi yana da shi a gonarsa to sai bayani na ƙarshe da zamu karkare akan sa cikin bayanai da aka samu daga sayyidina Umar waɗanda yake kwadaitar da talakawansa akan su tashi su nema yace wa qala Umar radiyallahu an sayyidina Umar Allah ya dade shi yace ma min mawdi'in ya'tini al-maut fihi ahabbu ilayya min mawtinin atasawwaqu fihi li ahli abi'u wa ashtari sayyidina Umar yace babu wani guri da mutuwa za ta zo ta dauke shi a wannan gurin ahabbu ilayya wadda yafi soyuwa gare ni min mawdi'in atasawwaqu fihi sama da gurin da zan je ina kasuwanci cikin sa duk gurin da mutuwa za ta dauki sayyidina Umar baya fatan ta dauke shi da ya wuce gurin da yake kasuwancin sa yace gurin da yake kasuwancin sa yafi so a ce mutuwa ta je ta dauke shi a can inda yake kasuwancinsa ga iyalansa yana kokarin sama musu abin da za su ci abi'u wa ashtari ina saye ina siyarwa saboda me yana neman abin da zai rufa asirinsa da shi yana neman abin da zai rufa asirin iyalansa da shi Allah kuma ya halatta masa wannan to babu wani guri da yake fata yake buri mutuwa ta dauke shi a wannan gurin sama da gurin kasuwancinsa saboda nan ne yake neman halaliyarsa wa qara'a qawla Allahi ta'ala sai karanta fadin Allah madaukakin sarki fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun Allah madaukakin sarki yace fa idza qudiyatis salatu in an kammala sallah sallar juma'a kenan fantashiru fil ardi kuwa tsaban kasa wabtaghu min fadlillahi ku je ku nema daga falalar Allah kamar yaya ku nema daga falalar Allah dan kasuwa ya tafi rumfarsa ta kasuwa ya je ya nema daga falalar Allah mai sana'ar hannu ya tafi gurin sana'ar hannunsa ya nema daga falalar Allah manomi ya tafi gonarsa ya nema daga falalar Allah wadhkurullaha katiran kuma ku ambaci Allah ambato mai yawa nan ishara ce Allah subhanahu wataala yake yi wa bayinsa kar neman duniyarku ya shagaltar da ku daga ambaton Allah subhanahu wataala an halatta muku ku je ku nemi abun duniya in kun kammala sallah amma kuma kar neman abun duniyanku ya shagaltar da ku daga ambaton Allah subhanahu wataala in kun yi haka la'allakum tuflihuna lalle za ku rabautu za ku yi babban rabo a duniya kuma za ku yi babban rabo a lahira waɗannan kaɗan daga cikin bayanai kenan da aka samu daga sayyidina Umar waɗanda suka kunshi kwadaitarwa da yake yi wa talakawansa waɗanda suke ƙarƙashin ikonsa suke ƙarƙashin jagorancinsa akan kowa ya fita ya nemi halaliyarsa ya nemi abin da zai rayu da shi ya nemi abincinsa ba tare da ya ta'allaka zuciyarsa ga wani ba ba tare da ya jingina buƙatarsa zuwa ga wani ba to me yasa sayyidina Umar ya tasirantu da wannan tasiri mai muhimmanci rayuwarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yadda ya ga manzon Allah yake yi da kuma bayanai da yaji suna fitowa daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda manzon Allah yake kwadaitar da al'umma akan kowa yayi kokarin neman halaliyarsa ba tare da ya jingina buƙatarsa zuwa ga wani ba akwai hadisi wanda Imam al-Bukhari ya fidda shi cikin hadisinsa cikin sahihinsa wanda aka samo daga al-miqdam bin ma'adin karib ɗaya daga cikin sahabban annabi Allah yarda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum bai taba cin wani abinci da yafi alkhairi a gare shi ba sama da ya ci abin da hannunsa ya saman masa sana'arsa ta hannunsa da yake yi ta saman masa da wannan abincin to wannan abincin yafi alkhairi akan a ce yana zaune ne aka zo aka kawo masa abincin abincin da zai ci da guminsa annabi yace yafi masa alkhairi mutum bai taba cin abinci da yafi alkhairi a rayuwarsa ba sama da abincin da zai ci da guminsa kenan abincin da aka baka a bagas alkhairinsa bai kai wanda kaje ka samu da guminka ba wanda fadi tashinka ya baka yace wa inna nabiyallahi dauda kana ya'kulu min amali yadihi lalle annabin Allah annabi dauda ya kasance yana ci daga aikin hannunsa abin da yaje yayi guminsa yana ci daga wannan kenan annabawan Allah subhanahu wataala suna yin aiki da hannunsu dan su ci da guminsu ba tare da sun ci da gumin wani ba annabawan Allah ba ci ma zaune bane ba sa nada kafansu sai an kawo musu zakka da sadaka ba sa wannan a za su fita su je su nema kuma kowanne ka dauka cikin annabawan Allah zaka ga akwai irin aikin da yayi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kiyo anbiya shi sannan yayi kasuwanci da ake kira mudaraba akwai hadisi da aka samu daga Abu Huraira Allah yarda da shi wanda Imam Muslim ya fidda shi cikin sahihinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayyana yadda annabawa basa nada kafafunsu su zauna suna fita su je su nemi halaliyarsu suna fita su je su nemi abin da za su rufa wa kawunansu asiri ba sa ta'allaka rataya bukatunsa akan al'umma haka ake so malamai su zama kar malamai su zamanto sun ta'allaka zuciyansu akan al'umma sun jingina da al'umma in ba al'umma bane suka musu habbasa ba su da abin da za su ci annaba ba su yi haka ba annabawan Allah ba su yi haka ba annabawan Allah ba su nada kafafunsu sun zauna sai an kawo musu ba a fita suke su je su nema shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma ba'atha Allahu nabiyyan illa ra'al ghanama Allah bai aiko wani annabi cikin annabawansa ba face wannan annabin yayi kiyan dabbobi dan me dan ya rufa wa kansa asiri dan ya biya bukatunsa da wannan kiyo da yake yi sai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce har kai ma kai kiyan dabbobi suna mamaki tunda annabi ya bayyana cewa babu annabi cikin annabawan Allah da Allah madaukakin sarki ya aiko shi face yayi kiyan dabbobi sai suke mamaki suka ce har kai ma ya rasulullah kai kiyan dabbobi annabi ya ce na'am kuntu ar'aha ala qararita li ahli makka yace kwarai kuwa nayi kiyan dabbobi wa mutan makka ala qararita me ma'anar qararita malamai sun fassara shi da fassarori guda biyu wasu suka ce qarari da yan kudi ne kalilan wanda ba su taka kara sun kariya ba amma duk da haka annabi dan dai rufa asirin kansa zai fita je wannan kiyo ya dawo su bashi wannan yan kwabbai waɗanda ba su taka kara sun kariya ba qararita kuma wasu daga cikin malamai suka ce qararita sunan wani guri ne a wajen makka annabi yayi kiyan dabbobi a qararita ma'ana wani guri da ake kiransa qararita wajen makka yana zuwa kiyan dabbobi ya fita tun hamsi baya dawowa sai gari ya fara duhu to wannan yake nuna mana yadda annabawan Allah sallallahu alaihi annabawan Allah subhanahu wataala suka yi kokarin neman nakashin kansu annabi zakariya alaihi salam ya kasance kafinta ne yana kere-kere na katako da wannan yake rufa asirin kansa da shi yake cin abinci da shi yake daukan dawainiyar iyalansa ga annabi Musa alaihi salam yayi aiki wa annabi Shu'aib kamar yadda malaman tarihi suka ambata na tsawon shekaru 10 yana fita ya kiyan dabbobin annabi Shu'aib alaihi salam aminci ya tabbata a gare su an samu hadisi daga Zubairu dan Awwam Allah yarda da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗayanku ya dauki igiyarsa ya tafi jeji ya je ya yo damin ice ya doro wannan damin icen a bayansa ya zo da damin icen cikin gari ya sayar da shi ya yi amfani da kuɗin wajen abincinsa da bukatunsa da hidimar iyalansa yafi masa alkairi akan ya jena roƙon mutane ko su bashi ko su hana shi to saboda haka wannan babi da muka karanta ƴan uwa tabbas ya fito mana da yadda sayyidina Umar yake dabbaka aikin hizba a babin kasuwanci sa'annan kuma yake kwadaitar da mutane su fita su je su nemi na kashin kansu imma ko su yi kasuwanci ko kuma su yi sana'ar hannu ko kuma su je su yi noma kar su nada kafafunsu su zauna su rata bukatunsu zuwa ga mutane to yanzu fiskoki guda biyu suka rage mana waɗanda idan muka samu muka karanta su sai zamanto mun kammala bayani dangane da hisba ta sayyidina Umar fiska ta hudu idan mun duba shafi na 230 zamu ga a number ta hudu fiska ta hudu kenan an sa mana ad-dawriyatul umariyatul layla al-asasu ad-dawriyatul umariyatul laylatu al-asasu wannan ita ce fiska ta hudu cikin jerin fiskokin da za su fito mana da yadda sayyidina Umar ya dabbaka aikin hisba wannan fiska ta hudu duk da dai lokaci ba zai ba mu dama mu shige ta ba kai tsaye saboda yadda lokaci ya fara daga mana hannu abinda wannan fiskar ta kunsa shine yadda sayyidina Umar ya dinga fita yana patrol yana aikin sintiri a lokacin da yake a matsayin jagora a fatan ya bankado wani abu wanda bai dace ba cikin al'umma yayi kokarin canja shi da abin da ya dace ko kuma ya bankado waɗanda suke miyagun mutane bata gari yayi kokarin dora su akan turba yayi kokarin dora su a tafarkin da ya dace ko kuma ya gano wani wanda yake da bukatuwa zuwa ga neman taimako ya agaza masa wannan duk suna daga cikin sabubba da suka sa sayyidina Umar yayi ta wannan aiki shi wannan aiki na sintiri wannan aiki na zagawa cikin gari galibi an fi yinsa da dare saboda zaka tarar wanda ke da mugun nufi sautari da dama ya fi zartar da mugun nufinsa da dare shi yasa a surori guda biyu da ake karantawa bawa yana neman Allah madaukakin sarki ya tseratar da shi daga sharrin dare a yayin da yayi duhu min sharri ghasiqin idza waqab ya Allah ina nema ka tseratar da ni daga sharrin dare a yayin da yayi duhu ka kenan dare idan yayi duhu yana tattare da sharri waɗanda Allah ya san iyakarsa to shi yasa sai waɗanda suke ba nagari ba waɗanda suke bata gari mutanen banza idan suna so su yi batancin su sai su yi amfani da duhun dare su yi wannan batanci nasu to shi yasa sayyidina Umar Allah yarda da shi yayi kokari wajen mai da hankali akan sintiri da zagawa da patrol a lokaci irin na dare malamai suka ce tun gabanin zamanin sayyidina Umar wannan aiki na patrol da ake yi a cikin dare an fara tun zamanin sayyidina Abubakar Allah yarda da shi sai zamanto a zamanin sayyidina Abubakar wanda aka jibintar ma wannan aiki na zagawa cikin garin Madina ko za a ga wanda ke da bukatuwa zuwa ga taimako ko kuma a gano wani mai mugun nufi ta yadda za a taka masa burki kar ya cutar da bayin Allah aka ce tun zamanin sayyidina Abubakar ya fara shi kuma sayyidina Abubakar ya jingina wannan aiki zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud kenan yanzu Abdullahi dan Mas'ud kaman shine minister na defense a zamanin sayyidina Abubakar shike kula da bangaren tsaro to sai zamanto duk wani abu da ya shafi sintiri Abdullahi dan Mas'ud shike jagoranta a zamanin sayyidina Abubakar to abun bai fadi sosai ba zamanin sayyidina Abubakar lokacin da sayyidina Umar yazo ya zama khalifa sai ya dauki wannan nauyi shi da kansa maimakon yanzu tunda shine jagora na gaba daya ya samar da wani ya jingina wannan aiki zuwa gare shi sai yake ga shi fa Allah zai tambaya ranan gobe kiyama yanzu idan al'amari na aminci al'amari na tsaro ya tabarbare cikin al'umma ba wanda Allah zai tambaya sai shi Umar to tunda shi Allah zai tambaya shi yake da alhakin ya fita ya zaga shi da kansa yayi wannan aiki shi da kansa to sai aka wayi gari sayyidina Umar da ya zama khalifa shi da kansa yake fita yayi wannan aiki na sintiri wannan aiki na zagawa wannan aiki na patrol sai dai akwai mutum ɗaya da yake kasancewa tare da shi ɗaya daga cikin bayinsa da ƴanta wanda ake kiransa aslam sautari da dama in yazo fita tare suke fita zai yi ta zagawa ba zai dawo ba sai ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe nan kuma dalilin da zai sa shi ya dawo gida dan yazo yayi qiyamul layl to haka zalika gobe ma ba zai gaji ba jibi ma ba zai gaji ba haka sayyidina umar ya karar da kwanakinsa na khalifanci kuma cikin iko Allah ya bankado abubuwa da dama waɗanda inda baya zagawan ba zai bankado su ba ya gano abubuwa da dama wanda inda baya zagawan ba zai gano su ba to yanzu ina ga ƴan uwa lokaci ba zai ba mu dama mu karanta misalai na wannan sintiri na sayyidina umar ba sai Allah madaukakin sarki ya kai mu a haduwa ta gaba la'alla wannan majalisi zai zama mana shine majalisi na ƙarshe a wannan shekara sai Allah madaukakin sarki ya kai numfashin mu bayan wannan wata da muke fuskanta na Ramadana insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya anan ne za mu ga misalai na zagawa da sayyidina Umar yake cikin dare da irin abubuwan da yake cibus da su da kuma yadda ya mu'amalanci abubuwar in na gyara ne yayin ya gyara su wannan insha Allah sai Allah kai mu lokaci na gaba abubuwan da muka karanta waɗanda suke dadai Allah ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh